Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Wanda ya daidai da karfe 3:30 na yammaci a gogon gundumar Columbia, inda ake ci gaba da gudanar da zaben shugaban kasa da wasu 'yan majalisu a yau Talata 3 ga watan Nuwamba 2020, inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Idan kuma muka tsunduma cikin shirin, za ku ji irin wainar da ake ci gaba da toyawa a wasu jihohin Amurka game da yadda zaben shugaban kasar ke gudana a yau. Haka wasu 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana tasu fahimtar a game da zaben na Amurka. Duk a cikin shirin, muna tafe da rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya, wanda bayan nan za mu kawo muku labaran tamola a takaice. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni.
A ranar kamfe ɗinsa ta ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargaɗi kan yiwuwar fuskantar tashin hankula na bayan zaɓe, saboda yanke shawarar da kotun kolin ƙasar ta yi ta amincewa da ci gaba da kirga ƙuri'u har bayan wa'adi a jihar Pennsylvania mai muhimmanci wurin cin zaɓe. Jami'ai a ƙasar Australia sun faɗi yau ɗinnan Talata cewa mutumin nan da ya kai hari a birnin Vienna na ƙasar ta Australia, har mutane akalla 3 suka mutu, 15 kuma suka samu raunuka, wani mai goyon bayan kungiyar ISIS ne. Mun fuskanci hari da daren jiya akalla daga wani dan ta'adda, abinda ministan cikin gida Kal Nehama ya gaya ma manema labarai kenan. Yace maharin na dauke da bindiga irin ta yaki, yana kuma saye da rigar kunar bakin wake ta bogi. Shugaban kasar Ivory Coast Alassane Ouattara na gab da samun wa'adi na 3 mai cike da takaddama, ganin cewa yana kan gaba bayan da aka kidaya sama da rabin ƙuri'un da aka kada a zaɓe, duk da cewa wasu 'yan takarar adawa biyu sun yi watsi da sahihancin sakamakon wucin gadin. Manyan 'yan takarar adawar da tsohon shugaba Henry Konan Bedi da tsohon Prime Minister Pascal Affi N'Guessan sun ce sam ba za su amince da halaccin duk wata nasarar Ouattara ba, suna masu ikirarin cewa tun dama zaben yayi rauni, saboda sun yi kiran da a kaurace ma zaben wanda aka yi ranar 31 ga watan Oktoba. Sun kuma ce sake tsayawa takarar da Ouattara yayi saba ka'ida ne, saboda yayi karan tsaye ga kundin tsarin mulkin kasa wanda ya amince shugaban kasa yayi wa'adi bi kawai.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan labaran duniya, yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni, inda yanzu haka kai tsaye ina tare da abokin aikinmu Sarfilu Hashim Gumel don jin halin da ake ciki a jihar Maryland. To Sarfilu, ganin cewar gashi har yanzu kusan karfe 3:30 na yammaci a nan Amurka, jama'a da dama sun samu damar fitowa don kada ƙuri'a su kuwa?
Malam Yusuf, yanzu haka dai gaskiya mutane suna ta fitowa ana ta kada ƙuri'u tun da adgadan Allah ya wa tun da aka bude rumfunan zabe. Duk da yake dai kamar ka san cewar mutane da yawa sun riga sun kada ƙuri'unsu ta gidajen waya da kuma wato Ali Botun wato yin zabe da wanda aka bude rumfunan zabe, amma yanzu haka guraren zabe inda dai nake anan wato wata karamar hukuma ce ta Lanham wato a cikin jihar Maryland, mutane suna zuwa, in ka zo ba da aka riba kana shiga kawai za ka da kudi aka ga fito ka wuce ka tafi inda zaka je ka wato cikin sauki.
To ana iya cewa a wannan rumfar zabe da kake akwai jami'an tsaro, kuma ya jama'a suke yi wajen gudanar da ainihin kada ƙuri'un nasu, musamman saboda wannan doka ta bada tazara tsakanin mutane, ya kake ganin abin yake kasancewa?
To Malam Yusuf, kamar yadda ka ce batun jami'an tsaro, duk da yake da cewa akwai fargabar tashin hankali da dai wasu abubuwa, wato a irin wannan gurare babu wani alama ta wani tashin hankali domin tunda ma muka zo rumfar zaben nan babu jami'an tsaro babu wani dan sanda ko wani da yake rike da wani makami ko dan ya tsaya ya duba sai kawai abubuwan da zaka duba sai ma'aikatan zabe su kuma ma'aikatan zaben nan ya hada da matasa da tsofaffi waɗanda suke aikin sa kai ne sun zo domin su taimakawa jama'a su tabbatar da sun wato yi kada ƙuri'un su cikin jin dadi lamun lafiya ba tare da wata matsala ba duk da yake dai kamar magana annoba da kace kwarai da gaske akwai social distancing wato bare tazara da ake yi mutane na matukar bawo tazara domin kauce wanda ya wannan annoba to alhamdulillah yanda muka gani dai gaskiya komai yana tafiya yanda ya kamata
to za a iya cewa menene bambancin wannan zaben da waɗanda aka yi a baya musamman idan aka duba za a ga wannan karan ainihin akwai corona sannan kuma dan takarar wanda yake shine yake kan kujerar shi da kuma na hamayya wanda ke ainihin kalubalantar shi me ya bambanta da na baya
to malam Yusuf abinda ka ce wa manta shine wannan kan shekarar mutane sun fito sun kada ƙuri'un su ba kamar 2016 ba lokacin da babu waɗanda suka fito sosai kowa yana ganin cewa wato ga dan wanda zai ci basu bide babu zaben da muhimmanci kamar wannan shekara ba domin gaskiya malam Yusuf wato masu zabe da wuri sun riga sun kada ƙuri'un sama da miliyan 100 a Amurka kafin yau kenan ranar zabe saboda haka mutane sun dauki wannan zabe da muhimmanci kuma sun fito sun kada ƙuri'un su
To bisa ga al'ada idan aka duba a tarihi za a ga cewar duk sakamakon zaben a Amurka akan same shi a daren ranar da aka ainihin kada ƙuri'a. To amma wannan karan menene zai bambanta ko kuma zuwa yaushe ake sa ran za a samu sakamakon wannan zabe duk da zaben shi kanshi ya bambanta da na shekarun baya.
To abin da yake ganin ake ganin cewa ba za a samu sakamako da wurin da ake bukata ba shine mutane sun saba zuwa rumfunan zabe su kada ƙuri'un su amma wannan shekarar mutane da yawa sun aika ƙuri'un su ta gidan waya to ka san akwai matakai da wasiƙu suke bi kafin su kai ga inda aka aika su to ana ganin cewar kai da a samu jinkiri na wato saboda yawan wucin da aka aika ko kuma yawan ƙuri'u da aka aika akwai da a samu tangarda na isar su kan lokaci to bisa doka shine idan zuwa yau aka rufe ƙuri'un zabe bai kamata a irga kowace ƙuri'a ba to shine darurar da ake kenan cewar za a samu sakamako kuma ba za a gama irgan ƙuri'un ba har sai nan da kwayan kwanaki kafin a san sakamakon zabe
To a gaida Chairman Sarfilu Hashim Gumel kenan daga jihar Maryland daga nan bar muleka jihar New York inda kai tsaye muke tare da Baba Yakubu Makeri shin baba ana iya cewa wani irin hali ake ciki a nan birnin na New York
gaskiya ne mutane sun fito sosai a nan New York to sun kada ƙuri'unsu to amma ba kamar abin da aka saba gani a kowace kiyaye ba don dalili kuwa shine galibin mutanen New York ko kuma mutane da yawa a New York sun riga sun kada ƙuri'unsu a ƙuri'un wuri da aka yi wato early vote nan da aka yi ya sa ko ina ka je rumfunan zaɓe za ka je ka iske ba layuka da yawa kuma idan ka ga layi ɗan mintoci kaɗan ne an gaba da kowa kowa ya kama hanyarsa ya tafi to duka ba komi ba ne shine fitowar da aka yi don na tabbatar maka a cikin birnin New York kawai da ake kira New York City ba jihar New York baki ɗaya ba shine mutane da suka kada ƙuri'a na early vote dan da ake faɗi wato zaɓe da wuri shi wannan mutanen da suka yi sun kai miliyan 2 ko sun haura miliyan 2 din nan to wannan ya sa an samu sauki na fitowa yau amma alal hakika kana ganin mutane ɗaya-ɗaya da suka wato da ba su samu sun yi zaɓe da wuri ba suna fitowa kuma babban abin da ya sa mutane ma suka yi sauri suka yi zaɓen wuri din nan shine akwai fargaba ko kuma shakka da mutane suke yi cewa idan wannan shugaban kasar ya yi nasara to za a samu masu zanga-zangar da za su kada hankali idan kuma aka samu tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden shi ma ya yi nasara haka zalika za a samu masu zanga-zanga da tada hankali ya zo an ka duba shaguna da ake sai da kaya mutane sun sa fata ko an tattare don saboda idan an samu irin zanga-zanga ta afka ma shagunan mutane ba wannan shine abin da ke faruwa amma alalan cika mutane sun fito iya gwargwado
akwai jami'an tsaro akan titi da kuma ainihin inda ake kada ƙuri'un nan
a rumfunan zabe za ka ga an saka ko dan sanda kwaya daya kamar inda nake nan a rumfar zabe din da nake tsaye wanda ke kan Tremont and Bronx nan cikin Bronx za ka zo kai yar sanda mace tsaye kwaya daya ce aka aje ta ita ce take kula da masu zuwa suna zabe kamar inda nake amma ba cika da yawa ake yi ba kuma in aka zo kowa na bin ka'ida da aka aje ke sa zancen jama'an tsaro za ka gansu amma ba da yawa ba a rumfunan zabe
akwai rahotanni da ke nuna cewar ana iya ba za a samu a ainihin kammala kidaya wannan ƙura'a a yau ba to me ake hasashen zai faru idan ba a samu an kammala kidaya wannan ƙura'a a daren yau domin a faɗi waye yi nasara ba
a New York dai ina cewa zato za a samu sakamakon zaɓen nan kila idan an gama kada ƙuri'un nan ko kuma cikin dare dai za a iya samu don saboda ka san New York saboda in ka duba galibi jiha ce wanda Democrat take da ƙarfin gaske to kuma jihohi kan saurari masu shari'a abin da suke faɗa jihohin da za ka samu Democrat ce take da ƙarfi duka za su yi saurin fitowa da sakamakon zaɓe don saboda ya ba su ƙwarin gwiwa akan abin da suke so su ga ya faru.
Ubangiji Allah ya sa a kammala wannan zaben lami lafiya. Daga kasar Amurka sai mu koma Najeriya, inda jama'a ke ci gaba da bayyana albarkacin bakinsu dangane da zaben na Amurka da ke gudana yanzu haka. Daga jihar Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da abin da ya aiko mana.
Idan ka kalli Amerika baki daya al'ummarta wajen miliyan 300 ne da wani abu to a yanzu gashi ma ba a ƙara zaben ba fiye da miliyan 100 sun jefa zabe kaga kusan kashi 1/3 na ma yawan jama'a wanda wannan zai shiga tarihi cewa zabe ne wanda aka samu mutane suka fito da yawa sannan abu na biyu da ya ba da mamaki shine yanda zaben ya raba kan Amerikawa na musamman yanda shi shugaba na mai ci Trump yake amfani da batun za a mushi magudi yake amfani da zancen kabilanci wanda har ya kai ga yan tashe-tashen hankali a wasu gurare kamar su New York da wasu gurare wannan kaga ya nuna kamar siyasa Amerika din a wannan lokaci ta yi kama da irin siyasar da take a kasashe masu tasowa.
Professor Kamil Sanufage kenan malamin harkokin siyasa da diplomasiya a Jami'ar Bayar Kano baya ga zaben shugaban kasa Amurkawa na jefa ƙuri'ar zaben wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin kasar kuma akwai 'yan cakar majalisar 'yan asalin Afirka. To kowanne tasiri waɗannan 'yan Afirka ke da shi a zauren majalisar dokokin ta Amurka Malam Bashir Muhammad Bashir ɗan jarida ne mai fashin baki akan harkokin diplomasiya da siyasa.
Su waɗannan 'yan majalisun ba matukar sun samu dama saboda demokradiyyar ƙasa ce ta yi musu gata matukar an zabe su sokelci jama'a to babu abin da zai hana ruwa gudu dinka. Dama su akwai slogan na take wanda duk wani ba Amerika yake kuma duk wani mai neman mukami da mulki yake takama da shi. Zaka da sun ce su dai America, 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 America first. Kuma za ka ga koda bakaken ne ai kaunar kasar ta haihuwa wadda suka samu kansu a ciki sun yadda asali gaskiya ne amma akwai inda suka samu kansu akwai inda aka haife su. Saboda haka kuma za ka ga cewa idan suka fito da tsari koda a ce minority ne su 'yan tsiraru ne. Dama takan baka a jimuriyar ka daidai da abin da ka samu dama wanda inda ba su da dama ma ba za a ji su sun yi amo a majalisa ba balantana su fito da wani kudiri wanda suke so a aiwatar to duk irin waɗannan abubuwa wasu abubuwa ne da demokradiyya take ba da dama wanda kuma na san gaba dai idan lokuta suka tafi za a waye gari za ka ga bakaken nan sun yawa a majalisun yadda kuma zai ba da damar karfin nuna kwanjin su a siyasa su kuma yi irin tasirin da ake so ta yadda za su cimma bukatun bayan na Amerika din da kuma na mutane.
Yanzu haka dai alƙalman da masu hasashe suka fitar na cewa akwai yiwuwar jam'iyyar hamayya ta Democrat ta sami rinjaye a majalisar dokokin ta Amurka.
Akwai zaben 'yan majalisar dattawa ko ma yaya zaben shugaban ƙasa ya kaya da wuya idan ita jam'iyyar Democratic Party in ba ita za ta yi rinjaye a majalisar dattijai ba.
Professor Kamil Sanufage kenan na Jami'ar Bayar Kano Mahmud Ibrahim Kwari. Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To yanzu kuma daga batun zaben na Amurka sai mu je ga rahotanmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya a Nigeria wanda Mustapha Nasiru Batsari ya hada kuma ya aiko mana.
A yanzu haka dai kungiyoyi da ma shugabannin addinai a bangarori daban-daban na Nigeria sun dukufa wajen faɗakarwa akan mahimmancin nuna tausayi ga marasa ƙarfi ko kuma masu ƙarancin wadata. Masana tattalin arziki a Najeriya dai sun yi nuni da cewa zanga-zangar da ta haddasa wasosan kayayyakin jama'a a yankuna daban-daban na Najeriya a 'yan kwanakin da suka gabata na da alaka da rashin tallafawa marasa ƙarfi. Dukkanin manyan addinai guda biyu, wato addinin Musulunci da na Krista, sun bayyana mahimmancin bada tallafi ga waɗanda ba su da ƙarfi, kamar yadda Rabaran Musa Dada, tsohon shugaban ƙungiyar Kristoci ta Kan a yankin arewacin Najeriya, ya yi ƙarin bayani.
To, abin da ina son faɗa akan taimakon waɗanda suke marasa ƙarfi, a cikin addinin an koya mana mu taimaka wanda suna da shi su taimaka ma wanda ba su da shi. A cikin littafin mu shi Yesu Kristi bai taba wuce ya ga wanda suke da yunwa ya bar su ba. Ina tunawa akwai lokacin wanda aka yi taro sai almajiran sun ce ka sallame mutane nan suna jin yunwa kuma ba abinci a nan. Yesu ya ce ku nema masu abinci su ci. Almajiran sun ce ina za mu samu. Yesu cikin ikonsa don al'ajibi sai ya tanada masu abinci aka ciyar da dukkan mutane har aka ce akwai abin da ya rage wanda aka tara ma ya fi abin da ake da shi a da. Ka gani a cikin littafin Luka Yesu ya ba da labarin wani mutum wanda aka ce shi mai arziki ne sannan aka kashe sa ko wani dan talaka wanda bai da komai. To yana so ya ci daga cikin kudin gari na wanda ke faduwa teku na mai arziki nan amma ya hana shi. To a kwana a tashi sai mai arziki nan matalaucin ya mutu. Mai arziki kuma shi kuma ya zo ya mutu. To da mai arziki ya mutu sai ya hango shi wannan dan talaki wannan ana kiyashi da Lazar. Ku ya gan shi a cikin jin daɗi. Amma ga shi shi kuma yana shan wahala a cikin wuta. Sai ya roke dan talikin nan wai Allah ka taimake ni ka sa wannan dan taliki sa ya sasa cikin ruwa ya zo ya sanya ya harshe na domin da shi yana jin kishi. Idan ana so a yi magana kan marasa taimakon da wannan wuri ina ji yana da kyau kwarai cewa duk wanda yana da shi sannan ya kiyaye taimaka a ranar tashin kiyama to akwai wahala kenan. Talakawa da muna gan su ba su da komai ba mun ce mu taimake su nan wuta na za mu gan su suna jin daɗi a cikin mulkin Allah.
Shi ma dai Sheikh Masaudu Offa shugaban kungiyar Izala a jihar Kwara ga abin da yake cewa akan mahimmancin bada tallafi ga marasa ƙarfin.
Alal haƙiƙa yin kyauta ko sadaka yana da mahimmanci a wannan lokaci. Yadda ma kowane lokaci saboda duk lokacin da ake cikin rikici ko tashin hankali ko fargaba ko yunwa ko wata damuwa ko ana tsoron wani abu to sadaka tana da fa'ida don Allah yakan kawo da musibu a dalilin sadaka. Yadda kuma kyauta tsakanin juna tana sassaba soyayya tsakanin al'umma. Duk al'umman da suke wa juna su kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dinga yin kyauta domin za ta tafiyar da gaba tsakanin ku za ta kuma haddasa soyayya. Saboda haka kamar yadda ake ciki yanzu ka kula irin abin da aka yi kwanakin baya makonni biyu da suka wuce wanda zanga-zangar da aka yi ba abin da ya karfafa zanga-zangar a zukatan matasa illa talauci da kuma wato ainihin yunwa. Wanda kenan inda a ce mawadatanmu suna yanda ya kamata ga talakawa to da waye abu ba za su auku ba. Yanzu bannin da yaran nan suka yi inda za a kasa wannan bannin ɗari to a cikin ɗari ya kyauta goma cikin ɗari ba sai su wadatu ba sai sun yi wannan zanga-zangan ba.
Ɗaya daga cikin jagororin gidauniyar hasken musulunci a Najeriya da ta jagoranci raba zakka ga mabukata a makon jiya, Alhaji Attahiru Bala Dukku, ya yi ƙarin haske akan mahimmancin bayar da zakkar.
Wato tasirin ba ƙarami ba ne don lura da yadda abinci ya tsada. Yanzu cikin wanda suka fana amfana da abinci misali akwai wanda aka ba shi misali mudu 60, akwai wanda aka ba mudu 50 na masara, akwai wanda aka ba mudu 20, mudu 40 kai. Ta ɓangaren shinkafa akwai wanda aka ba mudu 30, akwai wanda aka ba mudu 20 da za a gabatar. Ina fatar ka gane a cikin tsari. To in za ka lura za ka ga yadda abinci ya tsada a yadda rayuwar mutane take halin da ake ciki. Aƙalla ko da mudu 2 yanzu aka ba wani za ka ga yana
tasiri wajen tausa.
Sai dama kuma shi ne manufar zakka. kuma shine kawar da wato yanayin talauci da al'umma take ciki. Dama hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a karba daga mawadata a ba waɗanda suke mabukata.
Don me kiran ka ga jama'a?
To, kira na ga jama'a wannan aiki dai aiki ne mai girma, kuma aiki ne wanda yake ya shafi al'umman musulmi. To ina kira ga waɗanda Allah ya huwace ma, wato suna da wadata, suna da hali, idan za su bada zaka. An dade ana bayar da zaka, kuma akwai bangarori da yawa dake karbar zaka.
Shugaban kungiyar muryar talaka a jihar Niger, Alhaji Murtala Mai Gyada Kwantagora, ya ce lamarin babban kalubale ne ga mahukuntan Najeriya.
A gaskiya idan muka yi la'akari da irin abin da ya faru a farkon wannan kasa ta mutum Najeriya, yana da mutanen suka fansawa sun suna taɓa kayan gwamnati, su kuma suna taɓa kayan al'umma. Wannan ya ƙara nuno da halin mace da talauci da al'umman kasar nan suke ciki. Wanda haka wannan babban kalubale ne musamman ga shugabanninmu da kuma manyan wadatanmu na wannan kasa ta mutum. Musamman idan muka lura kowane addini ya yi kira ga manya-manya wadda ke da hali kan fitar da zakka da kuma taimaka ma al'umma. Da muke gani a wasu kasashe wanda yake idan kasa ta shi masifa, za a ga manyan mutane da kuma kamfuna za a ga suna fitar da dukiya suna tallafa ma al'umma domin rage musu wannan da kowane addini. Manya-manya addinan da ke garin guda biyu a wannan kasa ta mu ta Najeriya, addinin musulunci da addinin kiristani, wanda yake kowane addinin musulunci ya kira da ba da zakka. Ana fitar da zakka ne da ya dace, insha Allah za a samu sauki. Wannan addinin kiristan ma su ma suna kira akan ba da sadaka, wanda yake kullum suna nuna muhimmanci ba da wannan sadaka. Ina ga idan aka yi wannan hanyoyi, in Allah ya ja, za a samu sauki wannan al'amari.
Na'am, Hajji Murtala, mene ne girman talaucin nan ne musamman a Najeriya a mahangarku?
Wato, Hajji Murtala, wannan girman na talauci ya wuce duk wani tunanin ɗan adam. A kusan gaskiya kowane lokaci kawai gari za ka ga al'umma ta zahaga. Sai ka ga wasu fannin mutane wanda ke suna fama da neman abin da za su.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya ke ikirarin samar da ababen dogaro ga kai ga masu ƙaramin ƙarfin, musamman ma matasa. Ko a 'yan kwanakin baya ma gwamnatin Najeriya ta sanar da wani shiri na bada aikin yi ga matasa 1,000 ga kowace ƙaramar hukuma da ke faɗin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Soma labarin wasanninmu na ranar yau. Champions League na nahiyar Turai, inda Lokomotiv Moscow ta kasar Russia ta karbi bakuncin Atletico de Madrid ta kasar Spain a rukuni A. Today a wannan rukunin na A, Bayern Munich na can tana kan ziyara wa Salzburg ta kasar Autrichia. A rukunin B ana karo da karo sai dan rago tsakanin Real de Madrid da Inter Milan, yayin da Shakhtar Donetsk ta buga da Borussia Mönchengladbach a dazun nan ta kasar Jamus. A rukunin C, FC Porto ta kasar Portugal tana can tana kabrawa da Olympique de Marseille ta kasar Faransa. Manchester City dudde a wannan rukuni na C tana karbar bakuncin Olympiacos ta kasar Girka. A rukunin D, FC Midtjylland tana karbar bakuncin Ajax Amsterdam ta kasar Holland. Sai Atalanta da Bergamo ta kasar Italia da ke can tana karawa da Liverpool ta kasar Ingila. Za a ci gaba da waɗannan wasa ni a gobe Laraba idan Allahu ya kai mu. FC Barcelona ta kasar Spain za ta karbi bakuncin Dinamo de Kiev. Sai kuma Ferenc Varos za ta karbi bakuncin Juventus ta kasar Italia a rukunin J. A rukunin F, Club de Brugge na karbar bakunci idan gobe Allah ya kai mu Borussia Dortmund ta kasar Jamus. Sai Zenit St Petersburg ta kasar Russia za ta karbi bakuncin Lazio de Rome ta kasar Italia. A rukunin E kuwa dudde gobe Laraba, Chelsea ta kasar Ingila za ta karbi bakuncin Rennes ta kasar Faransa. FC Sevilla ta kasar Spain za ta karbi bakuncin Krasnodar. Shi ko tsohon tauraron duniya na ƙwallon ƙafa Diego Armando Maradona dan kasar Argentina an garzaya da shi asibiti a Buenos Aires a kasar Argentina a ranar jiya. Tsohon zakaran na duniya na fama ne da gajiya sosai da matsalar ƙwaƙwalwa a cewar likitan sa, amma ba shi cikin mummunan hali in ji sa. Kuma
ana son a tsare shi ne tsawon kwanaki uku ana duba shi har a ga yanda hali zai basuwa. Amma likitan ya ce ko da yaushe Diego Armando Maradona yana aficewa idan yana bukata daga asibitin. Abinda dai a tabbas Diego Armando Maradona baya dauke da cutar lumfashi da ta game duniya ta coronavirus. Ana ci gaba da wasannin kwallon tennis na Paris Bercy yanzu haka a kasar Faransa, ko da yake ba fitattun ɗan wasa kamar su Roger Federer da Novak Djokovic da Dominic Thiem, ko da yake daga cikin waɗanda ke fafatawa haddar Rafael Nadal ɗan kasar Spain da ma ake ganin yana lashe wannan gasar ta US Open ta Paris Bercy ta kasar Faransa ta wannan shekara. Haka zalika akwai Tsitsipas da ma Daniel Medvedev. A lokacin da nake hada wannan rahoto ana ci gaba da karawa US Open na Paris Bercy din na kasar Faransa yanzu haka, inda Adrien Manarino dan kasar Faransa ke buga da Lajovic, sai kuma Gael Simon shi ma dan kasar Faransa yake can yana karawa da Tommy Paul dan kasar Amurka. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Daidai wannan lokaci mun kawo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
A ranar kamfe ɗinsa ta ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargaɗi kan yiwuwar fuskantar tashe-tashen hankula na bayan zaɓe, saboda yanki shawarar da kotun kolin ƙasar ta yi ta amincewa da ci gaba da kirga ƙuri'u har bayan wa'adi a jihar Pennsylvania mai muhimmanci wurin cin zaɓe. Jami'ai a ƙasar Australia sun faɗi yau dinnan Talata cewa mutumin nan da ya kai hari a birnin Vienna na ƙasar ta Australia, har mutane aƙalla uku suka mutu, 15 kuma suka samu raunuka, wani mai goyon bayan ƙungiyar ISIS ne. Mun fuskanci hari da daren jiya aƙalla daga wani ɗan ta'adda, abinda ministan cikin gida Kalni Hamma ya gaya ma manema labarai kenan. Ya ce maharin na ɗauke da bindiga irin ta yaƙi, yana kuma saye da rigar ƙunar baƙin wake ta bogi. Shugaban ƙasar Ivory Coast Alassane Ouattara na gab da samun wa'adi na uku mai cike da taƙaddama, ganin cewa yana kan gaba bayan da aka ƙidaya sama da rabin ƙuri'un da aka kaɗa a zaɓe. Duk da cewa wasu 'yan takarar adawa biyu sun yi watsi da sahihancin sakamakon wucin gadin, manyan 'yan takarar adawar da tsohon shugaba Henry Konan Bedi da tsohon Prime Minister Pascal Affi N'Guessan sun ce sam ba za su amince da halaccin duk wata nasarar Ouattara ba, suna masu ikirarin cewa tun dama zaben yayi rauni saboda sun yi kiran da a ƙaurace ma zaben wanda aka yi ranar 31 ga watan Oktoba. Sun kuma ce sake tsayawa takarar da Ouattara yayi saba ka'ida ne, saboda yayi karan tsaye ga kundin tsarin mulkin ƙasa wanda ya amince shugaban ƙasa ya yi wa'adi bi kawai.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Haka zalika, kada dai ku manta, za ku iya samun labarai da ɗumi-ɗuminsu musamman akan wanda ya lashe zaben Amurka a shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram, ko kuma shafinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Ibrahim Ka'almasi Garba, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka, sai wadda ta daidaita mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.